yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan dukkuna na lahiya da wannan yammaci. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC, kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22.16, wanda kuma za ku iya saurare ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da ni Halima Jumrau.
Gwamnatin Amurka ta baiwa Najeriya tallafin dala miliyan 23, wato kusan naira miliyan 455. Dan iya na tafi da bayani akan yadda yake ganin za a sarrafa kudaden, kuma kun turo mana amsoshin ku ta Facebook. Idan mun koma batun cimma muradin karni ta hanyar da za su dawwama, kuma zaura matasa zai ci gaba da duba yadda za a yi a cimma waɗannan muradu a Najeriya. Shin ma za a iya cimma waɗannan muradu?
Babu abin da dan Adam zai so ya cimma da za a ce ba mai yiwuwa bane.
In kai maganar yunwa, aikin gona zai yi bukatar duk abincin da zamu ci Najeriya.
Maganar yunwa. In dai har muna so mu cimma waɗannan muradu, mu koma principle of primary health care.
Kudin da aka bayar daga ita wannan na cimma wannan muradu, a sa ido a kansu.
Jamila, kudaden da Amurka ta bada naira miliyan kusan miliyan 458.
Kwarai.
Yau, to a cikin shekarun nan hudu da shugaba Muhammadu Buhari zai yana mulki, yaya kuke wato yaya zai bullo waɗannan muradin karni? Ganin yadda aka yi wa tanda da kudaden muradin karnin farko, yaya zai yi tabbatar da cewa an yi aikin da ya kamata a yi wa talakawa?
A iya ɗan shekaru hudun nan da zai yi ya ga lalle cewa matakai da ake so a fara da su an fara. Kowace shekara isa target a yi harkar monitoring and evaluation sosai.
Halima Abdullahi na tafi da filin da fadafe, ku kasance tare da mu, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jamila, kamar yadda muka yi magana, waɗannan kuɗaɗe gwamnatin Amurka ta bada su ne domin taimakawa al'umman Najeriya a kawar da talauci da ya dame su. Wato tambayar da muka yi shine, yaya ya kamata a kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗe da Amurka ta tallafa ma Najeriya da su? Ga amsoshinku kamar yadda kuka bar mana a Facebook.
Allah ka sa a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ta kyakkyawar hanya wadda talakawa za su amfana. Sako daga Attahiru Hashimu.
Yau da gobe, shawara ta game da hanyar da ya kamata gwamnatin Najeriya ta bi da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da Amurka ta bata domin kau da talauci ita ce a ƙara wa mata da maza masu ƙananan sana'o'i jari, kuma a tara matasa da waɗanda ba su da sana'a su ma a ba su jari, a kuma ɗora su akan irin sana'ar da ya kamata su yi. A ganina, hakan zai taimaka wajen yakar talauci a Najeriya. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura.
A yi amfani da su yadda ya kamata ga waɗanda ake da buƙatar taimakawa, wato talakawa kenan kai tsaye, ba tare da kuɗin sun shiga aljihun gwamnatocin jihohi ba, domin ba dole ne su kai ga talakawan ba. Domin yin ƙananan sana'o'i na yau da kullum, yin hakan zai rage raɗaɗin talauci da ke damun mutane, kuma duma za su taimaka wajen ɗago da arzikin ƙasa. Sako daga Hamisu Iyantama.
Ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi amfani da waɗannan kuɗi wajen gina sabbin kamfanoni da kuma tada tsohohi waɗanda suka durƙushe, sannan kuma ta inganta noma. Ina ganin yin hakan zai taimaka sosai wajen rage talauci a Najeriya. Sako daga Rabi'u Zayyana.
A nawa ra'ayi shi ne a yi amfani da kuɗin nan wajen kashe ire-iren dazuzzukan Simbisa da makamantansu, a mayar da su gonakin noma mallakar gwamnati domin samar da abinci a ƙasa. Sako daga Surajo Muhammad Dange.
Gaskiya da walakin gora amiya suna da wata ɓoyayyar manufa. Amerika haka kawai ba za su tallafa wa wata ƙasa ba, ba tare da wata manufa ba. Sako daga Ahmad Di Bello.
Masu shawarar cewa a tada tsaffin kamfanonin nan, ina goyon bayansu 100%, don shi ne babban hanyar rage talauci. kamata yayi gwamnatin Najeriya ta tada tsaffin kamfanonin kuma ta ƙara wasu sabbin kamfanoni mabambanta da zai zamana kowace jaha a ƙasa an kai mata rassan kamfanoni domin a ɗebi matasa maza da mata aiki da duk waɗanda ba su da aiki su ma su samu aikin yi. Sako daga Hamid Suleiman.
To yau da gobe shi dai talauci a ko ina an san ya hi shahwar matasa. To dan haka ya kamata gwamnati ta yi amfani da waɗannan makudan kuɗaɗen wajen tallafa wa matasa tare kuma da gina kamfanoni waɗanda za su rinka samarwa da ƙasa da matasa kuɗin shiga. Hakan shine zai rage talauci a ƙasar nan. Sako daga Shu'aibu Adam Bagwai.
Allah ya sa tallafin ya zo mana. Sai dai mu 'yan Najeriya waɗanda suke kan iyaka da Kamaru ba zai amfane mu ba. Sako daga Shehu Bashir Fulani.
To alhamdulillahi abin nema ya samu. Hilin yau da gobe ku miƙa min shawara ta wajen shugaban ƙasa akan yadda za a yi da waɗannan kuɗaɗe. Gaskiya ya kamata a kafa kwamiti a duk jihohinmu na Najeriya a taimaka ma ɓangaren matasa da 'yan kasuwa da rance. Idan aka yi haka za a samu ƙaruwar yalwa da cigaban matasa da kuma raguwar ta'addanci. Wallahi a yankunanmu na jihar Yobe matasa da 'yan kasuwa sun shiga wani hali na ha'ula'i. Allah ya sa Baba Buhari ya ji wannan sako amin. Sako daga Gambo Barau Fatiskum.
Yau da gobe matukar ba wata doka mai ƙarfi gwamnatin tarayya ta fito da ita ba. Wallahi waɗannan makudan kuɗaɗe za su bi shanin sarki. Ma'ana jami'an gwamnati za su salwantar da su saboda tsabar rashin tsoron Allah. Sako daga Abubakar Suleiman Azare. Shima dan iya akan kuɗaɗen nan yayi nazari yau ga Isa Lawal Ikara.
Dan iya na cikin inuwa na iske shi cikin nishadi yana ta kada kafa. Nace dan iya masu gari yanzu aka ka samu wata madafa don na san ruwa bai faye zafi ba sai idan an dafa. Yace ka san idan ƙasa ta samu shugaba mai kyakkyawar manufa zaka ga sauran ƙasashe masu rauni na ta kamun kafa. Wasu manyan ƙasashen kuma su yi ta kawo daukin kuɗi da azurfa. Naji ma an ce Amurka ta baiwa Nigeria kuɗi sama da era miliyan 400 don kashe karsashin talaucin da yasa 'yan ƙasa ke ta zufa-zufa. Shi yasa kaga ina ta dariya don na san talakan Nigeria kwanan nan za ka ga ya fara fafa. Kaga ko ai tunda ina cikin su dole ni ma in fara kafafa. Don ko tabbas talakan ƙasa zai jike da wannan kuɗi da aka ce gwamnati ta yayyafa. Nace to dan iya mai kake ganin gwamnatin Nigeria za ta yi wa talakawa? Don ka san talauci ya musu mugun daurin da suke ta kuwa. Yace eh da farko dai ya kamata a kyautata noma ta hanyar kai mushi daukin gaggawa ga masu kananan masana'antun da ke daukan ma'aikata a ƙasa kuma gwamnati ta zama agazawa. Sannan yana da kyau a zakulo 'yan ƙasan da Allah ya musu wata baiwa a taimakawa kowannen su ta bangaren da yake da kwarewa. Waɗanda suka konkwadi ilimi kuma a sama musu aikin yi don su ma su taka tasu rawa. Su kuwa waɗanda ba su samu zuwa makaranta don yin karatu ba a fito musu da wata hanya da za ta sauƙaƙa musu rayuwa. Kada a zuga gwamnati ta ce waɗanda ba su yi karatu ba wai daidai suke da gawa. A maimakon haka a tsatsaga kuɗin nan don tallafa wa kowane ɓangare ta yadda 'yan ƙasa za su samu natsuwa. Nace amma ɗan iya ka san fa maganar talauci. So ake a yi gaskiya da gaskiya babu maganar ha'inci. Don ba a so wurin rarike damuwar talakawa su kuma su bige da lalaci ko kuma waɗanda aka baiwa haƙƙin karya talaucin su bige da ɗibar na kalaci. Dan yace ai dama idan ka ji jami'an gwamnati na zuba zalunci shugabansu ne kawai suka gane ba shi da adalci. Saboda haka wannan kuɗi da Amurka ta ba Nigeria fa babu maganar cimuci. Don duk wanda yayi sakaci zai zubar wa da kanshi mutunci. Kai dai kawai shugaba Buhari ya da ge wajen daddatsa duk wani dogon turanci ya tabbatar da wannan sununun sanarin kuɗi sun taimaka wajen samarwa da talakawa yanci. Dan yace kai na ikara ya kamata fa ka san abin da talakawan Najeriya suke so shine gwamnati ta sama musu wata mafita. Idan talakan ƙasa yana ta fama da wata muguwar cuta to gwamnati ta miƙe wajen samar da asibitocin da za su samar mishi da maganin ta. Ya zama kuma dukkan manyan bukatun rayuwar da ke wahalar da talaka sun wadata kasan talauci ne ke sa kasa ta yi ta tatata saboda kadan ne daga cikin ƴan kasan zaka gansu sun zama mawadata sauran ƴan kasa kuma su yi ta fama da talauci mai kalata nace to dan iya Allah ya kai mu lokacin da Najeriya za ta samu tsafta daga dukkanin kazanta wahalalin da talaka ke ta faman sha yanzu su zamanto duk mun mamanta har dai ta kai ga Nigerian ta baiwa sauran takwarorin tarata.
To a zauren matasa yau ma ga Hassan Maina kaina tare da Dr. Amina Zakari da Abbas Adamu Tsiga da kuma Comrade Ibrahim Garba Wala dan gwagwarmaya kuma shugaban kungiyoyi masu zaman kansa a Abuja za su ci gaba da muhawara. Yau za su duba yiwuwar cimma sabbin muradun karni.
Wannan development goals ana magana kamar yunwa. In kai magana yunwa aikin gona zai yi bukatar duk abincin da zamu ci na
jira.
Kawo maganin yunwa. Yace kuma sai ba kawo aikin yi. Duk mutanen mu dake tafiya nan sun tauci ranar cikin gari za ka tura su kauye su maka noma. Ga shara a cikin kauye a cikin birni dankare. Ba mu da yadda zamu sarrafa ta mu kauye. Kauye ana neman taki na gargajiya saboda manomi bai da kudin da zai sai taki yanzu ba. Ba mu san yadda za a yi a combating wannan shara ta dake nan cikin bariki a kai ta kauye can a zuba a gona a sami taki amfani a habaka. A bude auduga ne da meta sunan su wanda za a ba masaku su yi amfani duk ga sunan kuma in kai maganar wajen kiwon lafiya a da muna da duba gari ka zuba shara ka tara taki za a ga maka ka kwashe ba za mu a bari rashin lafiya ta kama ka ba saboda already an yi prep abinda ake rigakafi ya magani ka kwashe shara ka kai ta can waje ana bukatar mai sauro su kaga sauro ba zai cije ka ba ba a maganar malaria ba a maganar kwalara ba a mai duk wannan kudaden za a yi amfani da su idan muka yi amfani yau za mu iya cin wannan za mu iya cin nasara akan wannan abubuwan ba da a kawo su kan su na daɗin saboda kawo da idan gwamnati shi yasa suka yi kallon
haka
insha Allah
Dr. Amina Zakari idan muka duba a matsayin ki na likita ta wace fuska kike hango wannan abubuwan
a matsayina na likita kuma a ce likita public health physician da za a ce kafin ma a je wannan committee da aka setting da suka duba wannan sustainable development goal da an taimake mu as public health physicians da za mu ce the way out shine mu koma baya can yadda Malam Abbas Riga ya ce primary health care. A primary health care me ake cewa primary health care akwai abin da muke cewa muna da principles na primary health care. A wannan principles din suna nan ko me zaka yi ka raba shi daidai da data inda ake bukata da yawa ka bada inda ake bukata da daya inda ba su bukata da yawa a ba su daidai yadda suke bukata. Na biyu kowa da kowa ya zama hands on community participation ba za a ce an ba mu mutum ɗaya bane kowa ya yi participating a level ɗin shi. Na uku kowane sashi sashi a zo a zauna kan table a ce ga abu kaza kamar yadda Malam Tsiga ya ce a nan cikin birni muna da shara him ana bukatar shi a ƙauye a taki sai a kira environment wannan naku sharan ku kwasa mana shi ku kai mana shi wannan ƙauyen kaga an yi amfani da shi. Na uku mamakon mu ce kullun sai mun importing mashin mun yi wannan mu samu irin mutane mu na abadin nan su yi mana fabricate abin da ya dace da mu za mu iya maintaining a yi amfani da shi in ma a asibiti ne imma a gona ne imma a environment ne imma a tace ruwanmu ne sannan bayan mun gama waɗannan sai mu zo mu ce menene ya fi damun mu kawar da cututtuka yadda ya ce prevention.
Kuma da Ibrahim Garba Wala idan muka duba kuma muradin ci gaba masu ɗorewa na SDGs nan da aka yi na farko shine kaman kawar da talauci a gaba ɗayansa. Kai dan gwagwarmaya ne kuma a bana san kai wannan kokarin na yake talauci a shiyar arewa maso gabas
na
kana ga zai yi kuwa
babu abin da dan adam zai so ya cimma da za a ce ba mai yiwuwa bane yau ko yanzu inda muke zaune wannan na'ura da muke aiki da ita ai dan adam ne ya cimma kaga ba abin da ya kawo wannan illa bin amfani da tsari na ilimi da amfani da tsari na doka da dai duk abubuwa da ake bukata na a cimma abinda aka kuduri da aka shimfiɗa. To mu anan idan yau ana kokarin a ce lalle za a cimma kauda talauci yana iya yiwuwa idan muka cire san kai akwai tsare-tsare ta bangarori da dama da ya kamata a halin da Najeriya take ciki yanzu da ma bangarorin arewa misali ba abinda ake illa kawai sai dai duk abin da aka kawo ana so ne yanzu nan a cinye a turance we are nothing but consumers yadda ka san kwari da suke barna a gona haka mutane suke alhali kuwa mu mai da hankali na cewa abin da zamu ci din nan mu san ga hanyoyi da zamu iya samun daman a samu a habaka su a kawo su amfanin gona ya za a yi kudin da aka yi budget da kuma kudin da aka bayar daga ita wannan na cimma wannan muradu a tabbatar da sun iso ma'aikatu da aka ce suke aiwatar da wayannan tsare-tsare a sa ido a kansu a mai da hankali ta abubuwa da za su taimaka wajen haɓaka arzikin ƙasa misali harkar gona masana'antu makarantu kuma a tabbatar da cewa abubuwa da ake karantarwa a makarantu abubuwa ne da in aka same su suna fitowa daga makarantar kai tsaye za a nufi wuri ne da za a yi amfani da su ba kawai a karantar da yara shikenan sun tashi shekara nawa mutum ba zai iya aiwatar da ko da abu daya na shekara shida da za ka yi a makaranta ko da secondary school kenta a ce ko garma ne a shekaru shida da kai ka iya kera garma
ko da ta gargajiya ne
ko da ta kai ko ta mawuce al'ada ce to waɗannan su ne abubuwan da a zahirance mu rage yawan mai da hankali a abubuwan da ake cewa theory mu zama more practical and proactive akan abubuwa da suke wanda za su ɗabaka arziki da kuma taimakawa wajen samun ƴan ƙasa samu aikin yi to wannan zai taimaka wajen kauda talauci
Malam Abbas Adamu Tsiga idan muka duba yawancin galibin muradan nan na ƙarni da ake kammala su wannan shekara suna kusan kamanceceniya da kuma ƙari idan aka hada da waɗanda aka kawo yanzu na SDGs din nan kana ga an kamo hanyar cimma waɗannan gudan washe kuɗin yanzu
sosai ma kuwa ai dai in ka kalle suna da alaka da juna kamar yanzu na gama maganar aikin gona da sanitation ta kwashi taki daga nan ka kai can gura ka gyara environment kuma ya shafi kiwon lafiya ka gyara mahallinka kuma can kuma in ka gyara aikin gona kuma kaga duk suna da alaka da juna so idan aka samu shugabanci kuma aka samu cewa number 1 a wayan mutane kai su gane me ake so su yi menene wannan bukatu ma da ake so tukunna kowa ya fahimci me ake so a yi saboda shi kanshi ye me ake cewa ya bar tashi irin gudunmawar da zai bada dan a samu a ga an cimma waɗannan bukatu
haka
in muka duba duk yanzu ka mu yi karatun tana duk muka duba yanzu gidajen mu duk abin da muke amfani daga wanda muke sawa muke amfani da shi gidan mu duka in ka duba za ka ga daga waje ake kawo su abubuwan nan duk daga man shafawa ne abin da muke duk za a iya su a nan Najeriya wai na mu dawo mu karatun tana mu da muke amfani da shi mu rage mu ce bari mu dawo mu amfani mu rage girman kai da me ake cewa da me da wannan pride din mu zo mu amfani da namu nan gida ko da ba su da kyau a hankali wanda ke yi wata nan za a ciri ba zai
ai yanzu malam tsiga ban matare ka ba yanzu ga yadda jami'an gwamnati a Najeriya suke yawan amfani da motocin Peugeot da su Toyota ka da sauransu ai a Najeriya akwai a nan jihar Arewa ma kudu maso gabas akwai Innocent ai wanda yana motoci ma
to ai in muka koma baya za ka lura can gurin lokacin da manomi zai sayar da muna yara mun san lokacin da manomi zai sayar da amfanin gonar shi ya sa kuɗin shi a buhu ya je ya so sabon mota ko sabon mashin ya kawo ƙauyensu da su ake misali Najeriya za ta iya komawa wannan lokacin mun san cewa duk irin wannan big store din da ake shiga manya-manyan kamfuna da yanzu zaka je London ko Dubai ko ina wanda suke baza kada Najeriya suke me yasa yanzu suka bar Najeriya duk mu koma mai karatun tana mu koma daga inda aka samu matsala mu gani
in na koma wurin Dr. Amina Zakari kaman a cikin waɗannan manufofi na ci ga masu koyarwa na SDGs akwai kaman na 13 dumaman yanayi me illar da dumamar yanayi yake ga lafiyar bil'adama
imaman yanayi yana da lahani sosai ga dan adam amma kafin yi magana batun imaman yanayi kuma Garba yayi maganan cewa ko fatan ya ka iya yi kaga mun dawo batun da yake principle of primary health care inda muke ce mishi use of appropriate technology so kaga dama na ce in dai har muna so mu cimma wayannan muradu mu koma principle of primary health care batun imaman yanayi da farko shi wannan imaman yanayin yana cire wani abu da ake ce ma ozone layer da yake tace mana zafin rana da abubuwan da suke mana lahani akan fatan mu to kaga idan climate change ba tsaya da ita ba su kansa na fatocin mu za su haɓaka sannan su wayannan da muke ce ma albinos su dama ya fi musu lahani
zabiya
kaga yana musu lahani sosai sannan duk abubuwan da iska ya dauka ya kai sama ruwan da yake sama din shi yake tace su akwai wadansu sinadari da Allah ya yi su sai ga dama suna lahani ba ma ba lokacin da suka hau sama can suka da wannan sinadaran sai ga duk sun zama ba su da lahani sannan su da koda ruwan sama yanzu ya sauko kasa zai sauka cikin gonakin mu ne to kaga in ba wannan ozone layer din wayannan abubuwan masu lahani za su sauka cikin gonakin mu su shiga cikin abubuwan da muka noma sannan su koma cikin cikin mu to kaga duk abin da ya shiga cikin ciki zai bi jini sannan ko ina naka zai mu lahani
a cikin shekarun nan hudu da shugaba Muhammadu Buhari zai yana mulki yaya zai bullowa wadannan muradin karnin yaya zai ya tabbatar da cewa an yi aikin da ya kamata a yi wa talakawa
kalubale ne ga shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda tsarin da ake tafiyar da gwamnati ta tarayya ta Najeriya wani tsari ne daban wanda ya saba shi ya taba rike shugabanci yayi ya kuma rike shugabancin PTF yayi ya an samu ci gaba ko ina ya ba masa to amma wannan tsari kalubale ne sabo wanda yake tafiya da zamani an ce zamani yana tafiya abubuwa suna canzawa dole akwai bukatar tunani sababbin tunani wanda za su zo wanda suke tafiya da zamani da ilimi da yanayin zamantakewar mutane akwai bukatar shugaban kasa ya kalli wannan abu mun ji dadi saboda mun tabbatar shi yana da burin ya hade da wasu kasashe domin a kawo ci gaba ga Najeriya ci gaba in kace zaka makale kai dai ka zauna ba zai samu ba amma idan ka hado tara tara aka ce da taro taro giwa tafi kowace dabba nama inji mutane saboda haka mun ga yadda a harkar tsaro yake ta ziyartar kasashe daga wannan kasa zuwa wannan kasa daga wannan kasa zuwa wannan kasa domin a hada giwa a taimaki Najeriya a kawo ci gaba to shi ma wannan harkar sustainable development goal harka sai da ta shafi ilimi ta shafi lafiya ta shafi abinci ta shafi zamantakewa ta shafi ayyukan mutane ta dai shiga fannoni da dama kala kala kuma wannan kasashen lalle za su zo da tsari za su zo da kudin su za su zo da dukkan yadda za su tafiyar amma ba zai tafi ba sai an hada da gwamnati kuma shi mai girma jiran Muhammadu Buhari shine gaban gwamnatin nan akwai bukatar a karbi tsarin nan amma idan aka tashi a daina yawan nada mutane kawai dan wane na san shi ko wane dan uwana ne ko wane wane dan siyasan mu ne kawai a nada shi a dinga ba su shugabanci a duba a cikin mutane a zakulo mutane waɗanda suke da hazaka da ilimi da experience wataƙila sun taba irin waɗannan ayyuka da suka shafi bangarori na ayyukan da za a ce international organizations ayyukan da suka shafi kasashe daban-daban wanda suke kawo mana shi to irin wannan ayyukan yana da bambanci da irin aikin da ake na gwamnati ta tarayya to a zabi mutanen da suka dace a dora su shugabanci dadin aiki da turawa irin wannan abubuwa na kasashe international organization sukan baka target a ce ga abin da ake so ka cimma ga kuma yadda zaka cimma kuma an baka nan da shekara kamar misali 5 ga irin abubuwan da ake so ana san nan da shekara 5 a ga canji kaza a ga canji kaza a ga canji kaza ba wai a baka kawai sakaka kamar yadda muke mu a gwamnatocin mu na Najeriya yadda aka saba ba so da haka dole kana bukatar mutane waɗanda aikin ne a gaban su jama'a ce a gaban su ba wani abu da za su samu ba burin su lalle a ga canji so da ka dauko irin waɗannan mutane a sassa su su kuma shi shugaban kasa duk da gashi hukuma ita ta haɗin gwiwar kasashe ita majalisar ɗinkin duniya za ta sa ido akan abubuwa amma a tabbatar wajen tafiyar da ayyukan siyasa ba ta shiga ciki ba idan ai za a yi aiki a je a yin inda ake bukatar sa ba wai kawai dan ni an bani garin mu kawai in je lalle sai misali an yi min asibiti a garin mu ba bayan watakila a nan yankin namu akwai garin da yafi garin mu bukatar a yi asibiti a gurin to ya kamata a ce lalle mai girma shugaban kasa ya sa irin waɗannan mutanen no nonsense mutane waɗanda aikin ne a gaban su ba wai lalle burin su wani abu nasu ba a je a yi ayyuka inda ya dace inda ake bukatar sa abu tsari in Allah da sai ga jama'an mu ta ci gaba muna samun tallafi daga kasashe da dama ana yi mana a fannin ilimi a fannin lafiya a bangaren gona a bangaren shari'a a bangarori da dama amma inda ake kara abun sai ka tarar waɗanda ake bawa suke jagorancin abun ba aikin ne a gaban su ba suna amfanar abun ne kawai domin su da ƴan uwansu da wasu abubuwa so da haka lallai yana buƙatar isa ido a sa hannu akan wannan abubuwan kuma lallai yayi kokari a iya dan shekaru hudun nan da zai yi ya ga lallai cewa matakai da ake so a fara da su an fara kowace shekara isa target a yi harkar monitoring and evaluation sosai a samu impact duk lokacin da aka ce za a yi misali wani quarter review iga cewa a wannan quarter din target din da aka sa lallai an cimma shi in ba a cimma shi ba to ko duk wanda suke da haƙƙi akan wannan abu lallai to a dau wani mataki akan su to za ga ayyukan mu suna ci gaba nan da nan sai abun mamaki yanzu wannan kasar Ethiopia yanzu suke launching din wani jirgin kasa wanda duk Afirka babu shi to lokaci yayi mu ma da zamu gyara tunaninmu yi wasu abubuwa wanda muke ganin za su kawo ci gaba ga kasar mu Najeriya
Ahmad Abubakar Dakta kenan da wannan bayani yanzu duk ku biyo mu mu shiga madahin Halima Abdullahi mu ji abinda za ta dafa mana yau
yau kuma ɗakin girkin nawa kasar Borno zai koma domin kuwa dai burabus kwangero zamu ci to uwar gida kina buƙatar gero kina buƙatar madambaci da kuma yar albasaki wanda da farko idan kika tashi yin shi wannan burabusko bayan kin surfa geran ki an wanke shi an cire dukkanin wata tsakuwa dake cikin shi to za a kai inji a barza idan aka barza shi aka kawo miki sai ki ƙara tankadewa saboda ki fitar da dukkanin wani gari dake ciki idan kika fitar da wannan gari wato nan kuma a gefe guda sai ki zuba shi a cikin wani mazubin ki dan yayyafa mishi ruwa ki dan jujjuya idan kika jujjuya sai ki kawo wannan madambacin ki da kika hada sai ki zuba wannan barzazzan geran a ciki idan kika zuba shi sai ki bashi ya tirara ya tirara ya tirara idan ya tirara to sai ki sauke idan ya sauke nan a gefe guda kuma ga dan man ki da albasa sai ki yayyanka albasa ita albasa a burabus ya dai dan kara kanshi ne sai ki dan yayyanka a ciki ki hada ki juya nan kuma ga ruwan ki a tukunya ya tafasa wato sai ki zuba wannan barzazzan geran a ciki ki ruda sai ki zuba wannan albasa ki dan kawo dan mangi dan ki shi ma ki zuba a ciki duk ki hada su ki juya wayansu kuma a cikin wannan ruwan da kika dora na daban a ciki zaki dan zuba mangi dan a ciki sai ruwan ya tafasa idan ya tafasa sai ki ruda wannan barzazzan geran da kika tirara kuma kika dan yayyanka albasa a ciki idan kika ruda shi sai ki kawo murfi sai ki rufe idan kina so uwar gida zaki iya ibar garwashi ki zuba a saman murfin tukunyar wa'ansu kuma sukan fara dora pepe ne idan suka dora pepe sai su kawo murfin tukunyar su rufe saboda tirarin yanda zai fitirara shi sosai sosai a cikin tukunyar kuma ayi kokari a rage wuta dan kar kuma kasa ya kama inda a hankali wuta tana nasassa har yanda zai tararu sosai sai ki sauke burabusko uwar gida da zarar ma ya nuna zaki ji kamshi ya cika gari da fatan za a gwada kuma shi ma dai burabusko ana iya cin shi da miyar taushe ko miyar kuka ko miyar daida uwar gida kike so da fatan dukkanin waɗannan girke-girke namu za a dinga kokari ana gwadawa sai in ce a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe
Jamila wai me ya gama Halima Abdullahi da burabusko ne
tana san shi amma ta ce yana kanshi
yake yanzu haka a kin san in ya dahu in ya tirara ya tirara zaki ji a tunda da gero ake yi zaki ji kamshi
yana tashi
amma tace wai a ci burabusko da miyar kuka wallahi bare bari suna can suna ci amma ina ta bata da yakuwa dai
da yakuwa
to masu saurare iyakacin shirin namu kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown da Mr. Rob ni ce Halima Jimro ke sallama da ku sai gobe war haka da izinin Allah
muryar Amurka yau ta tantance dai bincike
This program has come to you from the Voice of America, Washington.